Yau da gobe.
Daga muryar Amurka a Washington DC.
Yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Niger din da suka hada da radio amfani Sarauniya da kuma Niya a can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alpha Radio da kuma shafin mu na Facebook Live a VOA Hausa ko ka cuka a fada ta yanar gizon mu ta voahausa.com masu gabatarwa
Usman Ahmed Kabara
tare da ni Hafsat Maina Muhammad
to kamar yadda muka saba magana akan ilimi duk ranar talata yau ma uku ga watan Yulin shekarar 2018 ita zamu yi inda zamu yi magana akan ilimi kamar yadda aka saba musamman bangaren matasa masu zaman kashe wando
to shi ilimi yadda na faɗa dole ne sai an yi nazari an jaddada shi an gyara shi an miƙar da shi yadda duk wanda ka ilmantar da shi zaka ci moriyar sa kuma ka san cewa ga gwamnatin da aka miki ga kuma yadda shi ya zama gwamnati a hanyar to shine yanzu matsalan da muke da shi muke samu yanzu a irin yaran da suke rita a jami'a da polytechnic da secondary school da primary ba a ba su ingantaccen ilimi ba
to haka yake Professor Ibrahim Maina Wazir kenan babban lecturer a Jami'ar Maiduguri kuma zamu dawo da cikakken hirar da nayi da shi a cikin shirin Usman
to baya ga wannan kuma zamu karanto muku amsoshin tambayar da muka a shafin Facebook Twitter da ma Instagram
sai kuma wakilin mu a Kaduna Lawan Ikara ya karbo mana ko kuma in ce yayi tattaki ya karbo mana sako kan wannan batu daga gurin dan iya Usman
haka yake to yanzu bari mu fara da amsoshin tambayar da muka tambaye ku kuka kuma amsa mana wasu daga cikin tambayoyin amsoshin da kuka bayar su ne mun tambaye ku shin a ganin ku me yasa ake samun matasan da suka kammala karatun jami'o'i da kolejin kimiyya da fasaha amma kuma sai a same su suna zaman kashe wando
haka yake to sakon farko Usman ya fito a shafin na Facebook kenan ya fito daga Muhammad Bako Jakori da Magaram yace salam yau da gobe ni ina ganin rashin rashin masana'antu ne cikin ƙasa yake kawo haka
sai kuma Ibrahim ya rubuta shi kamar da turanci yace sunan shi kenan Asisi Duguri Allah sana faɗa dai yace yau da gobe saboda matsayin cin hanci da rashawa ne ban yadda ƙasa ta Najeriya ba a dauka ma'aikata ba idan ka gama karatun ne sai ka biya kuɗi kafin a dauke ka aiki wato yana nufin cin hanci
na'am to fa sai kuma sakon Usaini Alhaji Alimai Gishiri Rijau yace yau da gobe hakan bai rasa nasaba da yadda matasa suka zama ba sa son aiki sai aiki mai tsoka ba haka ita ma gwamnati ta kasa tana da
ta kasa tada
masana'antu da suka durkushe sakamakon karancin wutar lantarki
to sai Mahmud yace ni a gani na wannan kawai rashin shugabanni na gari ne da kuma sai kana da hanya kafin ka samu shi aikin
haka yake sai kuma Abdul Wadud Aminu yace rashin kyakkyawan jagoranci da kuma raina karamar sana'a
sai Buba Maigoro Gashuwa yace matsalar daga matasan ne domin yawancin su suna kwadayi ne daga gwamnati da za a ce duk zurfin ilimin ka zaka nemi sana'a don dogaro da kai to da abin yafi sai ka jira idan aikin gwamnatin ya samu shi kenan idan kuma bai samu ba to dama ba zaman kashe wando kake yi ba yawa Allah ya samu dace matasan mu kuma su gane inji shi
amin sai kuma sakon Fatima Abdulsalam Dambam tace salam yau da gobe a gaskiya ba komai ke jawo matasa su kammala karatu babu aikin yi ba illa sakaci na gwamnati da fatan za su gyara
to amin sai Imam Yahaya Soja Uba Adamawa yace Salam yau da gobe. Ba komai ne ke kawo zaman kashe wando ga matasan da suka kammala jami'o'i ko kwalojojin kimiyya da fasaha ba illa rashin adalcin gwamnati.
To, sai kuma sakon Shehu Adamu Rijau yace muna da karancin watan guraren aiki a Najeriya a yayin da kuma muke da ninkin matasa da ke neman aiki. Domin zaka ji an ce ana neman ma'aikata 10 amma kuma waɗanda za su nemi aikin kaga sun fi 200. Ya kamata dai a fadada guraben aiki domin matasan mu su samu damar samun aiki wato su samu damar samun aikin kenan.
Haka.
Kuma a daina saka siyasa a ciki.
To sai kuma shi Muhammad dan Budam Shani yace yau da gobe ikon Allah. Eh to kawai kwadan banza ne suke yi ba na aikin office shine yasa suke zaman kashe wando har sai sun samu aikin gwamnati sun manta da cewa da rerafe yaro yakan tashi yau da gobe mu kwana lafiya
to Allah ya sa to shi kuma Dauda Musa ba rigima dan dumi yace salam yau da gobe eh to a gaskiya zamu iya cewa idan dambu yayi yawa baya jin mai amma duk da haka rashin adalcin shugabannin mu na taka rawa sosai wajen jefa matasa da suka gama jami'o'i wato irin cikin irin wannan halin.
To bari mu je Twitter kafin mu sallama inda takeice Mustafa Alkali 18 yace rashin adalci da hadamar shugabannin mu ne ke sa haka wasu matasan kuma mutuwar zuciya ce ke sa su haka.
Kuma kakarantu sakon karshe.
Haka.
To Usman yanzu kuma sai mu je ga hirar da nayi da Professor Ibrahim Maina Waziri babban lecturer a Jami'ar Maiduguri dake jihar Borno mu ji ta bakin shi.
To bismillah.
Ni Professor Ibrahim Maina Waziri ina nan a Jami'ar Maiduguri a ainihin department na Social Department of History amma yanzu an ban gora na director na Center for Transference Studies shi ne center na nazarin yanayin kasuwanci wanda aka yi da tsakanin mu yanayin na kudun Sahara da kuma yadda aka yi kasuwanci na daga zuwan Turawa daga nan zuwa Sahara har zuwa Afirka ta gaba.
Na'am, to madalla tunda kai malamin jami'a ne akan yaye dalibai kowane shekara ɗaruruwan dalibai akan yaye.
To yanzu abin da za mu yi magana a takaice shi wannan yana nuna mana yanayi ne wanda mu muka samu kanmu yanzu a nan Najeriya da kuma Afirka gabaki daya a yadda na sani a kan yanayin yadda muka samu kanmu na rashin kyautatawa a yanayin ilimi. Shi ilimi daman ana so a yi shi da inganci kuma a kula sosai don shi ilimi ba abin da za ka yi yanzu sha yanzu magani yanzu ba. Ilimi dole sai ka yi nazarin yadda kake so ka ilimantar da mutum. Kuma a ilimantar da mutum dole ka san wani irin ilimi kake so ka bashi. Yaya kake so shi ya zama? Meye kake so ya zama? Ya kake so ya taimaka a kan shi da al'umma da jama'a? To mu sai muka tashi lokaci da ilimin da muka samu kafin zuwan mulkin mallaka sai mulkin mallaka ya zo gurɓata mana shi. Na mulkin mallaka ma da muka samu bayan mun samu yanci sai aka zo ana so a yi ta canji aka ce yawan gyara shi ya bata idan biri sai zo ya zamana canjin muna yin shi akai-akai ba tare da mun yi nazari akan wani irin canji ne muke so mu yi a ilimi me muke nema a canjin nan ya muke so mutanen da muka ilmantar da su su yi amfani a kansu da al'umma ba kawai a yi ilimi a bada ilimi ta koya gwamnati tana da koyarwa a ba da ilimin ko ta yaya baya al'umma suka ga ilimin kawai kamar hanya ne na a rabu da yara ba don a ilmantar da su ba su yaran ma ba a fahimtar da su amfanin ilimi a kansu da al'umma ba to sai muka tashi lokaci daya ya zamana kawai ana ba da ilimi aka karatse to shi ilimi yadda na faɗa dole ne sai an yi nazari an jaddada shi an gyara shi an miƙar da shi ta yadda duk wanda ka ilmantar da shi za ka ci moriyarsa kuma ka san cewa ga gonitan da aka yi miki ga kuma yadda shi ya zama goni a hanyar. To shi ne yanzu matsalar da muke da shi muke samu yanzu a irin yaran da suke rita a jami'a da polytechnic da secondary school da primary ba a ba su ingantaccen ilimi ba.
To wannan laifin gwamnati ne ko kuma laifin malaman da suke koyar musu ne shin malaman ba su da wato kwarewar koyarwa ne ko kuma kaka abin yake
Abun ya zama ruwan dare ne da mu duniya ba za mu ce gwamnati kawai ba ba za mu ce kuma malamai kawai ba dukkanmu akwai fannin da muka gaza gwamnati babban gazawan gwamnati shine gwamnati ya kamata ta zama ne ita ce uwa a sha'anin al'umma duk abun da za a yi na al'umma gwamnati ta samo mutane ingantattu wanda za su yi sai a tsara abu hadda malamin da za a kori ya kamata a tsara su a samu malamai ingantattu in an ɗauke su ma ingancin da ke da ake so ba a sake ba su horo wanda za su inganta ana yi tunda haka ake yi za a ɗauki full teacher full teacher nan kafin ya wani lokaci a je a ce mishi to ya je ya samu grade 2 grade 2 ɗin wani sai ya zauna sau biyu wani sau ɗaya amma duk da haka za a yi insistence sai ya samu kafin ka ce ko bayan shekara ɗaya biyu uku zuwa biyar ya samu grade 2 daga nan sai ana ci gaba yana ta koyarwa kuma ana ƙara tura shi training me yasa yanzu ba za mu yi ba me yasa yanzu ba za mu ingantar da malamai ba me yasa ba za mu ingantar da makarantun mu ba me yasa ba za mu tsaya mu duba kanmu gaskiya a kanmu ga abin da muke ciki ga yadda za mu yi mu gyara sai dai gurgudun ƙarfin mu ba ma yi to shi yasa abin sai ya zo ya dagule ya zama na kowa kawai tara zube kowa sai ɗauki yaronsa da shi kanshi makaranta da yake ji shi ya bi shi din ma ba fi ba ne ba kawai zato ne ake yi haka ne ai ba turanci ba ne ilimi ba kuma sanin lissafi shi ne ilimi ba ba kuma don yaro ya samu kredit biyar ko tara shi ne ilimi ba a'a ilimi fa shi ne ingantattuwa a sha'anin yaro da tunaninsa da rayuwarsa da kuma matsalarsa yadda zai taimaka a kanshi da al'umma ilimi duk ya inganci wannan saboda haka a sha'anin ilimi mu dole mu koma mu duba nazarin ilimi me muke bukata a ilimi wannan duk mun watsar tun da an kafa bana mun watsar mun zo karajube wanda suke kula da ilimin ba ruwansu kawai su da cire kuɗi a yi abin da ake so kawai ko abin ya tafi ko da rifa a tafi haka to ba zai yiwu ba dole sai an tsaya an inganta saboda haka dukkan muna da laifi da iyaye da malamai da ita gwamnati duk muna da laifin mu koma mu duba mu ga abin da ya dace mu sai mu gyara
to ina mafita ga ɗaliban da ake yayewa kuma ba su da aikin yi ba su da sana'ar yi
mafita ɗaya ne a sake ba su horo a sake nema musu hanyar aiki yanzu ba gwamnatin Buhari tana yi ba NT da su ne amma wannan in ana yin shi kamar ƙwarya-ƙwarya dole sai an zauna an tsaya an yi nazari yaya za mu yi mu ceto kanmu daga wannan fitina na yara ba su da aiki sun gama karatu yaran ma karatun bai ratsa su ya jika su sun goninta ba ya za mu samu musu goninta ya za mu yi mu ƙara musu inganci ya za mu yi mu saka su su san cewa su kansu za su zama na masu ilimi wanda za su yi ɗaukan aiki ko kuma su yi aiki da kansu ko kuma su ba al'umma wani irin ingancin abubuwan da al'umma za su ɗauke su a kansu ma masu ba da aiki ne wannan sai mun tsaya mun yi nazari komai ilimi ne yanzu zamani ne na ilimi ba zamani ba ne na ina so in yi ba zamani ba ne na a'a haka za a yi a'a ya kamata a bi hanyar da za a yi amma sai an yi nazari a samo masu ilimi su zauna a yi magana da su a fahimci abin da suke faɗa a duba ya za mu yi saka wannan abin ya yi aiki sai a zauna a fara sakawa kuma ana dubawa abin ana samun abin da ya kamata abin da ake so ko ba a samu in ba a samu me yasa ba a samu ya za a yi a inganta shi ne ilimi fa ba wani abin dodorido ba ne
to professor akwai kuma ɗaliban da zaka ga cewa sun dage duk da kangin duk da matsalolin da ake samu na rashin ingantacce ilimi a ƙasar yadda ka faɗa sai kaga cewa su sun dage kuma sun samu daidai wa daida karatun da ya kamata su samu kuma sun fahimta kuma sun ci jarabawarsu salin alin tsakani da Allah amma saboda su ba ƴaƴan wane ne ba ko ƴaƴan wacce bane sai kaga idan suka fito babu aiki watan in ba su san wani babba ba ko wani hamshaki ba a gwamnati wani kusa a gwamnati ba sai kaga ba duk daga aikin amma ba za a ba su ba ko da sun cancanci su samu irin waɗannan ayyukan me za ka ce a kai
to ai wannan duk yana wannan malama duk yana cikin matsalar da muke aikin ne babu
a ce gaba ɗaya Najeriya babu aiki a ce gaba ɗaya babu aiki
ba wai babu aiki gaba ki ne ba ba a samu aikin yadda zai isa yaran da suke kasa ba ko zaka ce mutum yanzu ma'aikaci ne babba yana cikin aiki ya bar ɗansa ya je ɗauko ɗan wani ba ba a yi haka saboda haka abu ɗaya wanda za mu yi a kanmu dole sai mun zauna mu ga cewa ya gwamnati za ta yi ita gwamnati duk kafan da na gwamnati wanda ake so a ɗauki mutane kuma abi hanyar da za a ɗauki mutanen yadda ya inganta yadda dokan ƙasa ya faɗa a buɗa ƴan kasuwa da masu hali da su ne wanda su kuma sun tara dukiya sun aje shi ba sa komai gwamnati ta yi ƙoƙari ta yi magana da su to mu muna so ku buɗe hanyar ɗaukan yara aiki me kuke buƙata to gwamnati sai ta haɗa gwiwa da su kin gane ko to ta haka za a dinga dubawa ana ƙoƙari ana ingantawa ana ƙarawa kuma ana jin jawabi daga al'umma inda abun yake musu zafi sai ana gyarawa to ta haka ne za mu samu mu daidaita abu abubuwan ne an yi sake an tsaya abu ya gurɓace saboda haka dole sai a hankali za a bi a warwar bakin zare a yi ƙoƙari kuma a yi adalci shi babban abun adalci da halin ya kamata to dole sai mun yi haka ba mu yi haka ba abubuwan da muke ciki din ba zai yi yadda muke so ba ko fitina zai yi yawa yadda yanzu muke gani a ƙasar to dole sai an bi a yi adalci an bi mu haɗa kanmu mu san inda muka yi kuskure mu gyara mu san inda za mu gyara mu gyara mu san inda za mu nemi taimakon juna mu nema mu yi aiki mu yi shawara mu haɗa kanmu akwai inda za mu ji daɗi akwai inda ba za mu ji daɗi ba amma in dai zai ba mu maslaha mu ci gaba mu tafi kuma abu ɗaya wanda muna so ko ban ma so dukkan mu fa ƙasar nan namu ne ba wani bare saboda haka dole sai mun fahimta cewa ƙasar nan fa duka namu ne yau kai ne gobe ba kai ba in ka tsaya yau wai don kai kana cikin gwamnati ko kana cikin mulki kana abin da zuciyanka yake so gobe fa wani zai zo shi ma ya maka to amma yau in an tsaya ana ƙoƙarin daidaitawa ana ƙoƙarin gyarawa to kurakuren kuma ana ƙoƙarin rage shi to kaga abu sai ya dinga ƙaruwa sai ya dinga gyaruwa sai kuma ana buɗawa ana kawo al'umma kar a tsaya wai sai ɗan siyasa ɗan siyasar mu ɗaya ko kuma ƙabilar mu ɗaya addinin mu ɗaya duk wanda zai kawo shawara na gari kuma ya kawo aiki na gari da hanya na gari a shiga da shi duk wanda yake da matsaya a tsaya a ji matsalarsa a nuna mishi fa ga abin da ake yi don a yi warware wannan matsalar kuma ana so sai shiga ciki shi ma a warware da shi sai na abu zai yi sauki to ina jin haka muka bi haka in Allah da za mu samu saukin abu
to wani kira za ka yi ga matasa da suke nan zaune kara zube
babban kiran da zan yi ga matasa shine su tsaya su duba kansu me suke so su bantu a rayuwarsu da yau zuwa gobe don yau fa su matasa gobe za su zama iyaye ne saboda haka suna yin abun da su a daidai tunaninsu ya dace ko bai dace ba in bai dace ba su canja su bi abun bai dace in ya dace su ƙara himma a kai don taimakawa kansu da taimakawa al'umma da ƙasarsu kansu suke ba kowa ba kansu ɗauki kuma kamar matsala na yau shine matsala har abadan a'a su nemi duk hanyar da za su yi su ga cewa sun fita daga cikin matsalan da zai gurgudo yadda doka na ƙasa ya ba Najeriya muna da abubuwa da yawa da mutum zai ke su yi ƙoƙari su yi haƙuri da yadda suka samu kansu ɗan kaɗan mai albarka da suke neman su yi ta yi haƙuri da shi suna neman ƙaruwa a hanyarsu su bunƙasa Allah sai ƙara albarka kuma sai shiga zuwa gaba su ne fa ake damawa da su ba amma sai da haƙuri da ci gaba da ƙoƙari da kuma bada daraja a ƙasa da al'umma da dokar ƙasa da kuma sanin ya kamata don duk in ka shiga hanyar da bai dace ba to kaga kai za ka kwana ciki kaga ba haka ake so ba to shine abin da zan faɗa matasa su yi haƙuri su ƙara himma su nemi ilimi su nemi sana'a su kuma yi haƙuri da iyayensu da ƴan uwansu da ƙasansu su ɗauka ƙasar nasu ne kuma dole ne su inganta abubuwansu a ƙasansu saboda haka su ne da buƙa da naman abubuwan da za su yi su inganta rayuwarsu wani duk taimako zai musu sun ba su tsaya sun tashi sun yi haƙuri sun ba da himma sun ba da daraja a kansu da iyayensu da ƙasansu ba a gaba zai ci gaba ba.
Haka yake
Profesa ke yayi bayani
dalla
haka to yanzu kuma sai mu je ga wakilinmu Baraka Bashir a Kano mu ji ra'ayin matasa da ta dan samu mana game da wannan batu.
Oishi me yasa matasa ba sa son aikin hannu sun gwamnati su samu aikin office.
To matasa kina nufin matasan arewa ko na Najeriya ko ne?
Eh gaba ɗaya matasa. Musamman ƴan
arewa. Yawanci kin ga ƴan arewa gaskiya ba su tashi da sanin cewa wai ayi sana'ar hannu ba. Sun fi gane cewa kawai su in sun fita sun ga mutum da kuɗi yana shiga mota da AC yana wadaka su gani suke kawai yana kwance ya samu. Wani ba san me ba kuma gashi mutanen mu da yawa da za su tsaya street street din su sai da suka fara da karamin abu sannan suka samu babba.
Kenan kina nufin ƴan arewa ne ba sa sana'a?
Yawanci zaki je kudu zaki ga uwa ce za ta zauna tun haihuwar ta na farko tana suya kosai a tana zuwa gona ta yi aiki ko tana wani sana'ar a haka za ta haifi yaro har yaron ya fara girma da wannan kudin sana'ar tata za ta sashi a makaranta yayi karatu. Kin ga in ya gama karatu ai ba zai kyamaci sana'ar hannu ba. To amma arewa ba haka abin yake ba. So kawai su suna ganin cewa wannan aikin wahala ne gwara kawai su je su samu inda suna zaune AC za ta dake su in wata ya su ji alert.
Me ra'ayinki na zaki ga matasa mafi yawa ba sa son aikin hannu sun gwamnati su samu aikin gwamnati idan sun kammala karatu.
Wanda kin ga yana son aikin gwamnati rago ne. Ai jarumi shi yake neman aikin sana'a.
To me dalilin da matasan mu ba sa son aikin hannu?
Girman kai. Kin san akasarin mu sarkin dan talaka. Kai baka tara ba kana hangin dan mai kuɗi. Ya sa takalmi 100,000 ya han mota kai ku sai ka ci shi ma sai nayi abin da yayi. To kai shi fa uban sa ya tara kai ku ila Allah bai ba ubanka wannan arzikin ba.
Girman kai ne kenan kin san matasan.
Usule girman kai ne kawai. Ya fi son kin ga in yaje office awanni ne zai yi koda salarin sa kadan ne zai ga dala shi anima ina aikin gwamnati. Wanda ba shi da komai.
To me ra'ayin?
Ra'ayina akan wannan abin shine yawanci aikin hannu kuɗin suna zuwa ne a hankali sai ka sha wahala kafin kuɗin su zo. Amma aikin gwamnati za a dunkule ne lokaci ɗaya a baka. Sannan kuma shi aikin hannu kana yi ne amma kuma ka san kuɗin za su shigo amma dai baka sa ran za su zo a lokaci ɗaya kamar yadda kake sa ran aikin gwamnati kake yi bayan kwana 30 za a baka ko 1000 nawa ne a take a lokaci ɗaya.
Amma matasan su ba su la'akari da cewa wani zubin aikin hannun zaka idan ka ci sa'a ya karbe ka abu gude zaka iya samu abin da zaka samu a wata guda.
To suna wannan la'akarin amma shi yawanci aikin hannu idan kika duba zaki ga sai kana yi a hankali kafin ma mutane su san kana yi kafin su fara zuwa suna su siyan kayayyaki naka ko suna saka kana yi musu. Amma shi aikin gwamnati ba shi da wannan da zarar kawai an baka ka fara kudin ka zai ringa shigowa kawai duk lokacin da wata yi za a ringa baka amma shi aikin hannu sai kayi kafin mutane su san ka sannan kuma su fara
dauka. Ma'ana dogon buri ne?
Yawa dogon buri ne kuma da san a tara kudi a lokaci daya shi yasa matasa suke wannan.
To ke wanne kike kika zaba in kin kammala karatu aikin gwamnati ko aikin hannu?
Gaskiya da aikin hannu na fara kuma shi nake yi ina dinki da shi na fara kuma ina samun kuɗi da shi daga baya kuma sai nazo na fara aikin office duk da riba na gwamnati bane.
Shin me ra'ayinka zaka ga matasa idan sun kammala karatu ba sa son su yi aikin hannu sun gwamnati su samu aikin gwamnati a office?
Magana ta gaskiya abin da yake faruwa yawanci idan kika kalli matasa yanzu babu inda suke so su kai ba sa son wahala ne kuma abin da yasa zaki duba ki gani suna kallon iyaye rayuwar wadanda suke da abin hannu suke shi yasa zaki ga yanzu matasa gani suke yi kawai idan sun yi aiki su zauna suna wahalar da kansu su je su yi sana'ar hannu kamar wani bata lokaci ne wanda kawai su je su tafi office ga inda za su samu kuɗi su ci banza kawai hankalinsu a kwance kawai inda zaki ga su matasa hankalinsu ya fi yin wajen.
To a kowane office ne ake samun makudin kuɗaɗe?
To gaskiya dai su dai abin da ni dai ne fahimtata su dai haka suke tunani.
Kai ya ra'ayinka?
To magana ta gaskiya ni wallahi na mafi sha'awar kasuwanci a duniya domin kasuwanci ne zaka yi abin da ma wataƙila wanda yake office.
To amma kuma kana aikin office?
To ai ba yanda mutum zai yi ne.
An taɓa kasuwancin ne?
To a ana taɓa wani tunda mutum zai zauna baya kasuwanci ne saboda kana aikin office ba duba da abubuwa da suka yi ma yawa.
To gaskiya danganta da irin wannan matashi ne dan kamar
yake jinyo haka nake ne me yake sa matasan?
To yawanci idan mutum bai samu kamar horo nan dogaro da kai bane daga gida tunda akwai inda da yawa sun yi digirin sun gama amma ba abin da ya shafe shi da aikin gwamnati kasuwar shi yake zuwa ko kuma a'a dan buganan yake yi kuma ya tsaya da kan kafafuwarsa kuma wataƙil abin da yake samu yafi abin da yake sa ran samu a cikin gwamnati. To shi yasa wasu kuma a'a tunda suka tashi ba abin da suke yi sai karatun da suka tashi tunda komai an yi musu ake yi komai iyayen su ma'aikatan gwamnati ne sun ga irin yanda suka samu kudi ba ruwan su da tayaya suka samu kudin su ma kawai tunanin da suke yaya zamu samu irin wanda mahaifin mu ya samu ko wanda ko kuma wanda ya fi na mahaifin mu to wannan matsalar takan haifar da wannan mutuwar zuciyar saji in ba a gwamnatin ba yadda za a yi iya wahala da rana misali za su samu bai fi 3,000 ba ko 5,000 su gani suke wahala ne
to haka yake
za a yi
ta kasuwa so kenan to amma kada ku yi nisa man sauraron mu lawal na ikara yayi tattaki ya jiyo mana ra'ayin dan iya akan wannan batu
haka
Da gani na dan iya yace yau dan uwa na kai shiga irin ta dan saurayi kuma tunda kai sa'ar iske mu a teburin mai shayi zo zauna mu tattauna tare don kai ma ka kawo naka irin ra'ayi magana ce daidai muke yau akan matasan yan boko masu tsananin kwadayi kasan yanzu matasan da suka gama karatun jami'a ko kolejin kimiya da fasaha kan koma abin tausayi saboda nan da nan suka raina sana'a ar hannu ko sauran kasuwancin da sauran al'umma ke yi wai su tunda sun yi karatun boko sai sun samu wani babban aikin gwamnati da ake yayi shi yasa sai kaga suna ta faman yawo da takaddun makarantu don neman aiki layi layi su a ganin su idan babu aikin gwamnati mai maiƙo to duk wata sana'a harka ce ta bayi shi yasa muke ganin wannan ne kan jefa matasan mu cikin zaman zullumi da juya Nace gaskiya dan iya nima na dade ina mamakin matasan wannan nahiya saboda yadda suka faye dafalfalewa har karkariya idan ka zaunar da su kuma dan ka nuna musu hanya ta gaskiya sai ka ji sun koma harkar gayu suna ka zuba mana namujiya amma dai koda a cikin sauran sana'o'i irin namu na gargajiya matasa ka iya rungumar su kuma za su iya tattara tarin dukiya domin dai babu yadda za a yi gwamnati ta iya samarwa da dukkan ƴan ƙasa aikin da za su yi ta dariya saboda haka ne wasu ke cewa na cewa sai an samu aikin gwamnati ne ke sa matasan ke shan wuya kenan akwai buƙatar koyi da ƴan bokon mu mazan jiya don kuwa su ba sa daukan boko a matsayin wani abun fariya dan iya ce na ikaratu Allah dai ya sa matasan nan su gane cewa kuskure ne idan sun kammala karatu na boko su koma su yi zaune su yi ta jiran tsamma ni tsumu kamar ƴan sane ko kuma su yi ta yawo da tarin takaddu a burane maimakon haka za su iya kama sana'a ko su koma karkarar da za su samu kyakkyawan irin da za su buzne don yanzu noma da sana'ar hannun ne ke tashe ko da ko mutum ma'aikacin gwamnati ne saboda haka dai ya zama wajibi duk wani mai ruwa da tsaki ya zo mu taru don jawo matasan mu kunne cewa tunda samun aikin gwamnati a wannan lokaci dali ne to ya zama dole su sama wa kansu mafakar samun wata ƴar sana'a da za su dandanne kafin zuwan aikin gwamnatin da suke ganin mai maiƙo ne
to dan iya yayi bayani
ko kuma koma karkara yace
eh
ko a cigaba da sana'o'i
eh a takaice dai Usman kaga ba wai aikin ofishin ne ba a san matasa su samu ba amma dai kafin a samu din
wai ai kuma sandan da ke hannunka ai da shi kake duka
shine
eh ka je ka saki na hannu kamun na guje
eh to ai zaka ga yawancin ma ko ba ko da ma wanda bai karatun ba sai kaga yazo yafi wanda ya karatun ma
wani abu da naga Aminu Gama ya sa a shafin sa kan san da yake yana yawan abun nan da matasa yake cewa waɗanda ake ganin ba su yi karatu ba su komai ba su ne suke tafiya irin su Kudu su siyo kaya kawo kayan abinci su zo da shi Arewa ɗan gogon kuma su siya su kuma suna nan
sun nada hannu
suna ai ba su yi karatu amma kuma su mara karatun shi ya kawo abin da aka karu
kuma yawanci ma ni na sha ganin yadda zaka ga cewa akwai irin waɗannan matasan da kake faɗi da ba su yi karatu ba amma business su aikin su tukuru ya zauna sai kaga shi wanda ya ilimin yake cewa ta yaya zan sa hannun jari a cikin sana'arka
maganan kenan ai farfisa ce ba dogon turanci bane ilimi kala kala ne
haka ne to amma a takaice dai matasan mu ya kamata ka gane su dan ƙara hazama su dan ƙara
azama
azama akan neman yadda za su yi ba sai sun jira aikin ofishi ba to Usman duka anan shirin yau da gobe kan mala
Allah sai kuma gobe idan Allah ya kai mu a madadin wato Julie Leathers Gresham da kuma engineer mu na yau Mr. Skip da
Usman Ahmad Kabara
tare da ni Hafsat Maina Muhammad muke cewa ku huta lafiya sai gobe idan Allah ya kai mu
Shirin CDOA ba sa daina ba Muryar Amurka yau ta cancance